Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 25 ga watan Yuli na shekarar 2017.
Yanzu yin zanzuwan ce da iPartners government ya ce a hana manyan mutanen nan yaran su suna cikin gida ba wanda ake zo ana yafin insu ga mutane talakawa nan kan titi ba su da kuɗin da za su yi wannan azo a yafin ɗan su haka za kalisi da takeici haka za su zo su mutu.
To wasu mata kenan a jihar Kano da suka so yin tattaki don nuna damuwar su akan yadda ake wa yara ƙanana da mata fyaɗe amma kuma aka hana su. Haka zalika wata kungiyar matasa ita kuma ta gudanar da zanga-zangar lumana a gaban ginin majalisar dokokin Najeriya. To ko menene dalili?
Bukatun mu shekara 35 mutum ya iya samu takara na shugaban kasa a Najeriya.
To za ku ji ƙarin bayani bayan labaran duniya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin mataki kuka ga ya kamata al'umma ta dauka game da annobar fyaɗe da ake wa yara da mata. Ganin cewa mata sun so yin zanga-zanga akan wannan batun a Kano amma hukumomi suka hana su. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan labaran duniya.
Kuma sauraro barkamu da warhaka. Siriki kuma mai bada shawara na kudda-kudda shugaba Donald Trump Jared Kushner ya fuskanci tambayoyi na kimanin tsawon awanni 3 a keɓe a yau Talata daga wajen kwamitin tsaro na Majalisar Amurka a matsayin bangaren binciken gano ko Rasha ta tsoma hannu a zaben shugabancin Amurka da aka yi a shekarar da ta gabata. Babu wani bayani na zaman amsa tambayoyin da shi Kushner ya yi har ya zuwa yanzu. Wanda ya biyo bayan cewar da ya yi shi kansa ko wani a kwamitin kamfe na Trump bai haɗa kai da Rasha ba wajen taimakawa Trump ya kada Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. Wanda yake jagorancin zaman kwamitin na jam'iyyar Republican Mike Conaway ya ce, "Na yi masa kallon mutum mai magana ɗaya, kai tsaye ba kwana-kwana, mai burin amsa kowace tambaya da aka yi masa har ma da ƙoƙarin bibiyar tambayoyin da muka yi masa, ko kuma yake tunanin za mu yi masa a gaba waɗanda ba mu tambaye shi ba. Ina yi masa godiya da yanda ya ɗauki kansa a wannan safiya wajen nuna ƙwarewa." Wani babban ɗan jam'iyyar Democrat Adam Schiff ya ce wa ya yi zaman jin batun ya yi amfani kuma ya yaba da yadda Kushner shi da kansa ya nuna sha'awarsa da ya zo ya yi bayani a yau.
Ana kyautata zaton 'yan majalisar wakilan Amurka za su ba da izinin ƙaƙabawa Rasha takunkumi a yau Talata sakamakon katsalandan da ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na bara. A lokaci guda kuma za su baiwa majalisar sabon iko na iya warware duk wani matakin da Trump zai ɗauka na sassauta hukuncin da za a yanke wa Rasha. Tuni dai majalisar dattijai ta amince da tata dokar. A dukkan majalisan biyu, 'yan majalisan na kira da a ba su wa'adin tsawon kwanaki 30 don kaɗa ƙuri'a a kan duk wani yunƙuri da Trump zai yi na ɗage takunkumin na Rasha, kamar rufe rugunin gidaje biyu na Rasha da tsohon shugaba Barack Obama ya yi, saboda katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa. Trump ya ƙalubalanci hana shi yin gaban kansa wajen ɗaukan matakan sauƙaƙa takunkuman wanda aka ƙaƙabawa Rasha a ƙoƙarin da yake na sabunta abota da dangantaka da shugaban Rasha Vladimir Putin. Babu haƙiƙanin masaniyar ko zai saka hannu a kan dokar ko kuma zai yi watsi da ita, abinda zai jawo 'yan majalisar ta wato majalisar da kanta ta tsallake watsin da ya yi da ita. Ƙarshen dokar zai haɗa da takunkumi a kan Iran ko Koriya ta Arewa. Mai magana da yawun fadar White House Ms. Sarah Huckabee Sanders ta faɗawa manema labarai cewa Trump yana kallon matsayarsa ne a wancan lokacin. Ms. Sanders ta ce, "Ina tunani yana da mahimmanci a sani cewa Shugaban kasa yana goyen bayan takunkumin sosai da sosai akan waɗannan kasashen da kuma tabbatar da cewa an aiwatar da su a lokaci guda kuma yana so mu samu shiri mai kyau. Waɗannan abubuwan gaba daya suna da amfani ga shugaban kasa.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amerika daga nan birnin Washington DC. An caji direban babbar motar nan da ake zargi da safarar bakin haure ba bisa ka'ida ba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 10 a jihar Texas kamar yadda takardun kotun da aka bayyana a ranar Litinin suka nuna. An bayyana cewa mutumin dan shekaru 60 da haihuwa mai suna James Bradley Jr. daga Florida zai iya fuskantar hukuncin daurar rai da rai da kuma na kisa a cewar jami'ai. An tsare Bradley ne a San Antonio a ranar Lahadi bayan yan sanda sun gano gawarwakin mutane 8 a bayan babbar motar cikin tsananin zafi a wajen ajiyar motoci na kantin Walmart. Biyu daga cikin waɗanda abin ya shafa sun mutu daga baya yayin da sauran aka kai su asibiti kuma suna cikin mummunan yanayi. Bayan zafi da illata su, jami'ai sun ce suna fargabar yiwuwar karuwar yawan waɗanda za su mutu a sakamakon haɗarin. Kamar yadda kotun aikata manyan laifuka ta bayyana, Bradley ya bayyana jami'an gwamnatin tarayya masu gudanar da bincike cewa ya bayyana musu cewar ya tuƙo motar ne daga Shola a jihar Iowa zuwa Brownsville ta Texas kuma bai da masaniyar akwai mutane a cikin motar sai bayan ya tsaya a San Antonio.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da rahoto daga birnin tarayya Abuja inda wasu matasa suka buƙaci ƴan majalisar dokokin Najeriya su rage yawan shekarun tsayawa takarar wasu mukamai ciki har da shugaban ƙasa. Wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka na da ƙarin bayani.
Who are you? Zanga-zangar lumana ta 'yan kungiyar matasan nan da ke da taken Not Too Young to Run inda suka yi dafifi a gaban majalisar dokokin Najeriya don matsalan ba a rage shekarun takara a tsarin mulki. Naziri Galadanci na kan gaba a matasan inda ya bayyana mana manufarsu.
In ka lura tun daga lokacin da aka samu incin mulkin mallaka, kasan nan tun daga 1960 manyan da suke kan ragaban mulki da su da 'ya'yansu da karnukansu har yau su suke gudanar da al'amuran mulki a Najeriya ko su ko ta hannun baya ko ta hannun gaba. Bukatun mu shekara 35 mutun ya iya samu takara na shugaban kasa a Najeriya zuwa shekara 30 dan takaran senator yayi a Najeriya, shekara 25 dan takaran House of Assembly da House of Reps su yi a Najeriya. Duk waɗannan abubuwa ababe ne wanda yake damun mu matasa. Idan matasa za su iya su yi zabe a shekaru 18, idan za a iya a amincewa matasa su yi aiki a Central Bank of Nigeria, matasa su aiki a shekara 25 a NNPC wuraren da aka yadda da shi domin a amince da dukiyar kasan nan. To me zai hana mutane su zama shugabanni domin su samar da shugabanci mai wanzarwa wanda matasa za su doka su tabbatar cewa an samu zaman lafiya kasan nan?
Sunana Abbatek Maina. Ai matasa su suka gina kasan, shi baban gidan da kansa da sauran duk su tafawa balewa su sardauna su a yanzu Tat Mainland Bridge da baban gida ya gina a wancan lokacin he was young da yake shugaban kasa. Yau gashi duk da yake ba matasa cikin gwamnati har yau an kasa Fort Milan Bridge. Kuma barin ga maka Buhari da ya zama minista na petrol lokacin da yake cikin karfinsa ya gina refineries a Kaduna, ya gina Awori, kuma ya gina depot guda 22 a Najeriya. Yau shine shugaban kasar Najeriya, refineries din da ya gina duk ba su aiki mai kyau, ya kasa gyara su ma balle gina sabobi.
Matasan da yake rike da kwalaye kuma maza da mata sun lashi takobin zama a gaban majalisar har sai an biya musu bukata.
It's not about young people, it's about the future of this country. And they said
nan ma marubucin nan ne Chidi Onuma ke karfafawa matasan ta nuna wannan campaign din don duba ci gaban Najeriya ne a nan gaba. Onuma wanda ya rubuta littafin nan Dumu ƴan Biafra ne na da ra'ayin rashin daukar matakai da suka dace daga gwamnati kan ta'azzara lamura. Senator Dino Melaye da Abdulaziz Inyako sun tabbatar da cewa majalisa na daukar matakan share hawayen matasan. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To mu madalla a gaida Sale Shehu Ashaka. A jihar Kano kuma mata da yawa sun so su gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna damuwarsu game da karuwar ayyukan fiyade ga mata da kananan yara a sassan jihar. Amma gwamnatin jihar Kano ta dakile wannan shirin. Ga karin bayani daga wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari.
Yanzu yanzu an zo an ce za a yi protest, government ya ce a hana. For what reason? Ni I'm disappointed kuma ni in a gani na ne zan yi. Duk abin da zai faru ya faru. Manyan mutanen nan, yaransu suna cikin gida. Ba wanda ake zo ana rufin insu. Ga mutane talakawa nan kan titi. Ba su da kuɗin da za su yi wannan. A zo a rufin ɗan su haka za a kalisi da takaici haka za su zo su mutu.
Muna da right in fitowa mu protest akan duk abin da ba a gamsu da shi ba kuma akan wannan abu da ke faruwa a cikin al'umma. To wannan damar mu ce right din mu ne kuma dole mu fito.
Wasu daga cikin yara ɗalibai kenan da kuma iyayensu mata da suka so su yi tattakin da sanyin safiyar yau Talata dukuwa da yanayin ruwan sama da aka tashi da shi a birnin Kano da kewaye, amma jami'an 'yan sanda suka hana su. Dumbin mata ne dai suka fito domin yin tattakin daga Lugar Road zuwa gidan gwamnati zuwa majalisar dokoki kana zuwa fadar mai martaba sarkin Kano. Kungiyar tsafin ɗaliban kwalejin mata ta St. Louis da ke nan Kano ce ta shirya tattakin. Hajiya Aisha Ɗankani ita ce shugaban kungiyar.
Mun fito ne saboda abubuwan da suka dame mu da annobar fade da ya zamana ya zama ruwan dare a cikin birnin Kano. Kuma duk al'umma da ta zauna ta zuba ido na cewa duk abin da ya faru babu ruwanta to ba za ta samu gyara da nasara a abubuwanta. Kuma iyaye su sa ido akan ƴaƴansu kuma su mu dogara da Allah.
Masu yunkurin wannan tattaki dai da bai samu nasara ba sun bayyana takaici game da mamakin matakin gwamnatin Kano na haramta musu wannan al'amari.
Wannan abun ba wai na mace guda ɗaya, duk wata mace da ta tashi a Kano wannan fa abin ya shafe ta. Ƴaƴanmu an hana su rayuwa. Tafiya muka ce za mu yi domin kira ga wannan abin da musamman mu mata iyaye da abin ya dame mu. Kuma mun san irin taimako da kuma irin abubuwan da muke gani da irin abubuwan da ake kawo mana wannan abin. Zan iya ce maka kamar mu mun fi gwamnati ma sanin abubuwan da suka faruwa akan fyaɗe.
Sai dai daraktan labaru na gwamnan Kano Salu Tanko ya kasaina cewa
dalilai na tsaro da kasan yanayin da ake ciki a wannan ba shi ne hanya mafi ala ba. Abin da nake ba su shawara shi ne su zauna da su ajiyar shawararsu da gudunmawar da suke da shi don magance da magance matsalar.
Masana kiwon lafiya dai na ci gaba da bayyana barazanar da ayyukan fyaɗe ke yi wa al'umma musamman masu tasowa a daidai lokacin da alƙalamin yaran da wannan ta'ada ke shafa suke ƙaruwa. Da ta Safiya Alhakim Dutse da ke cikin waɗanda suka so yin wannan tattaki ta yi ƙarin haske.
Abinda ya kama tun daga 2016 January zuwa May, from abinda muka tara da ƴan asibitocin da muka bi muka ɗan yi ƙididdiga, an sami cases sama da 700 daga asibiti biyu, sama da cases 700. So ai kaga akwai babban matsala a haka. Baka so 47 yara ne of 0 to 10 years old. To kaga ya kamata a faɗakar mutane su san wannan al'amari ya wuce duk inda ake tsammani.
Hakan dai na nuna akwai buƙatar masu ruwa da tsaki su haɗa hannu wuri guda domin magance wannan matsala da take shafar kowa da kowa. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin mataki ya kamata al'umma ta ɗauka game da annobar fyaɗe da ake wa yara da mata, ganin cewa mata sun so su yi zanga-zangar lumana a birnin Kano amma hukumomi suka hana su. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Jama'a masu sauraro, kamar dai yadda kuka ji a rahoton, wasu mata a birnin Kano sun so su yi zanga-zangar lumana akan yadda ake yi wa yara ƙanana da mata fiyadi amma kuma gwamnati ta hana su to yau muna son mu ji ra'ayinku shin wani irin mataki ya kamata al'umma ta dauka game da annoban nan ta fiyadi da ake wa yara abinda muke so mu ji kenan mun samu kira na farko daga Jos
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam da wa muke magana
Muna magana da Salisu ne daga Jos
To mallam Salisu muna jin ka
To ya kamata a bar mutane su bayyana bakin cikin su akan damuwar da take damun su tunda lokaci ne na demokradiya dole mutum abin da yake damun shi ya fito ya bayyana ba hujja da za ce ba labar su su zanga-zanga akan damuwar su ba
To kamar ta wannan annoba kuma fa ta ya kake gani ya kamata a tankari wannan batun
yato yana yin fitarsa da nuna damuwarsa akan abin da yake faruwa da su shine gwamnati ta zuba ido akai in san ya zama gana kasar nan duk karfinka duk matsayinka da zanga-zanga da menene da rubuce-rubuce shine yake samun illa a shine yake samun damuwar magance abubuwan da suke damun jama'a
to mun gode mallam Salisu daga Jos yanzu kuma bari mu je Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam da wa muke magana
Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya
Alhaji Musa kana lafiya menene ra'ayinka
Lafiya lau nake alhamdulillah gaskiya wannan maudu'i ne da ka fito da shi maudu'i ne da ke ciwon mutane towa kwariya kuma idan muka dauka abubuwan da ke faruwa Maryam Dauda
duk
kamar yanzu a Najeriya gaskiya al'amari zamu dora wa gwamnati laifi akan wannan matsala da ke faruwa na maganar tade din nan ita kanta hukumar yan sanda ta Najeriya ya kamata a ce tana kulawa akan irin wannan amma zabin ta kace zaki ga an kama mutum dan shekara 80 yayi yariya a shekara 8 shekara 7 zade wai bayan kwana kadan sai kaji an sake shi dole abu ya damu mutanen kasa dan haka muna kira ga su kansu kuma yan sanda da idan an kama abu tunda bai kamata al'umma su dauki doka a hannun su ba idan an kashi ga hukuma hukuma ta rika tana hukunta wayannan mutane idan akai haka za a samu ci gaba amma gaskiya al'amari ya kamata rika kyale mutane kamar zanga-zangar da mata suka so su a jihar Kano ya kamata a kyale su fa abin da ke damun su
to mun gode Alhaji Musa Garo har yanzu dai muna nan Kaduna
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
Hajiya Maryam Dauda barka da dare
barka ka dai da wa muke magana
to kina tare da ikiya na kishin Najeriya kuma garkon ta shi ba da wadan fina daga hawan kare garin kuma sun fa jihar Kaduna Najeriya
to mallan isiya muna jin ka
gaskiya na ji mu bi Allah saka da alkhairi
amin amin
yawwa sannan kuma na ji abin da ake tattaunawa akan ainihin fiyade da ake mai alhaku to gaskiya al'amari yana kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wata babban doka daga tarayya har zuwa jihohi duk wani mutumin da aka kama ainihin daure hukunci zai gare su kuma ainihin hukuncin kifari idan aka zai aka yi wannan to insha Allah shi zai saka ga waɗanda suke zo su aikata wannan abubuwan
to mallam isiya su kuma daga fannin al'umma kuma fa wace irin gudunmuwa za ta bada tunda kaga yanzu mata ne suka so su nuna damuwar su amma kuma aka dakile su
na'am to irin wannan gaskiya ya kamata a goya musu baya idan aka goya musu baya kuma al'umma cikin gari dan Allah kuma irin kayayyakin tufafin da ake bari yara suna sa dan Allah a tsari lura da irin tufafin da suke zuwa inda irin wayannan ma suna jawo irin wayannan mutane abubuwa
to mun gode mallam Isiya daga Kaduna yanzu kuma bari mu sake komawa Jos
kuna magana da Alhaji Babaji daga Jos Kandahar ne gonjo
to Alhaji Babaji muna jin ka
to a game da wannan matsala ta wannan fiyadi dan Allah siyayin mata da kula da irin tufafin da ƴaƴan mata suke sakawa dan Allah dinga musu nasiya su ko masu fadin nan Allah ubangiji ya dinga tona musu asiri Allah ya wulakanta sun duka nan duniya in ba su daina ba dan duk wani lalata dan wani shi ma Allah sai ya lalata dan sa albarkar zatin Allah saboda haka wallahi muna kira gare su daina su ji tsoron Allah su ku
to mun gode Alhaji Babaji daga Jos yanzu kuma bari mu leka Taraba Assalamu alaikum da wa muke magana daga Taraba
Wa alaikum salam da Isiyaka Muhammad Dangata daga Donga jihar Taraba
To mallam Isiyaka Dangata muna jin ka
Maulidin da kuke magana dangane da fiyade Eh ina buƙatar gwamnatin tarayya ta kirkiro hukuncin da ake wa ƴan fashi akan masu aikata wannan laifi na cade.
Kamar wani irin hukunci kenan?
Hukuncin kisa.
Kuma saboda eh haka malam Isiyaka dan gata kenan daga Taraba, amma mun samu wani kira daga Kaduna. Wane ne daga Kaduna?
Wa alaikum salam. Kina magana da Alhaji Ruwa ce musulmi ne daga nan Gadagbe.
To muna jinka.
Eh ni da ra'ayi ko ina ganin hadalin hukuma saboda idan an kama mutane masu yin haka ba za a hukunta su ba shi yasa. Inda ana hukunta su sauran jama'a na gani ke ga ba za a yi haka ba.
To ta fanna al'umma kuma fa.
Zanga zanga wannan zanga zanga ta mata ba za ta wadata.
Me kake gani zai fi wadatawa, wace hanya ce al'umma za ta aikar da sakonta ga hukuma?
Eh to kina ji kamar idan an kama mutum ko a hukunta shi kawai shi ne. Idan an ka hukunta sauran jama'a sun ka gani wallahi gobe wani ba zai yi ba.
To mun gode da kira daga Kaduna, anan kuma zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 4:51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda yanzu haka ake ci gaba da damsawa a garin Doso a wasannin kwallon kafa na kasar na neman kai ga matakin rukuni na daya, inda kungiyoyi daban-daban da suka ilci jawashi guda 8 na kasar ke fafatawa a rukunna guda biyu. Rukuni na farko ya hada club din Sonanke na Tilaberi, sai kuma Espoir Football Club ta Zandar da dan kasar Football Club ta Marati, sai da ta difa yanan rukuni dayan ya hada wakilan kungiyoyin jahohin Agadez ta Wadoso da babban birnin Yamai. A wasannin da aka yi a rukuni na farko, Espoir ta Zandar ta sha mamaki a hannun Sonanke ta Tilaberi da ta lalaye ta 2-1, yanan da Kerne da Sudin Goshi Club din dan kasa Football Club na Marati ya samce kansa a hannun Lada ta difa da cibiyo da biyu. Har yanzu dai a jamhuriyar Niger din a garin birnin Kwalli, inda aka so a soma wasannin kwallon kafa na babbar hutun ɗan makaranta yau Talata din nan, abin ya ci tura saboda ruwan sama da aka shatata a cikin gari a yammacin wannan yau ya hana a soma waɗannan wasannin waɗanda suka shafi kungiyoyin kwallon kafa guda 8 dake cikin garin waɗanda aka raba rukunna guda biyu. Sai dai a nan gaba kwamitin dake tsare-tsare shirye wannan wasar zai ba da sanarwar ranakun da ya kebe domin a soma wannan wasan babban hutun makaranta a garin na birnin Gwanne. Idan muka leka kuma a sassa daban-daban na duniya, yanzu haka abinda ke ci gaba da dokar hankalin jama'a shine gum din da dan wasan kwallon kafa da ke buga ma kungiyar FC Barcelona na kasar Spain cewa da Neymar yayi, inda har yanzu walau ya bada sanarwar ba zai fice ba da kungiyar ta Barcelona ko kuma ya sanar cewa yayi na'am da tayin komawa a kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain. Rahotannin da ke buga dama da hauni akan wannan zance sun nuna cewa ɗan wasa na FC Barcelona na ci gaba da kira ga ɗan wasar da kar ya fice daga kungiyar, yayin da takwarorinsa na ƙasar Brazil da ke buga ma club din Paris Saint-Germain na kira gare shi da ya koma Paris Saint-Germain domin can na nasarori suke a nan gaba. Shi ko dan wasan kwallon kafa din nan dan kasar Faransa Kylian Mbappe, wanda manya-manyan club din kwallon kafa na duniya ke ci gaba da ja'in ja sai dai ƙuri'a ta face wajen ganin sun sai dan wasar. Wasu rahotanni da suka fito daga mujallar nan ta kasar Spain mai suna Marca ta yi bayani a yau Talata din nan cewa an samu jituwa tsakanin club din Real de Madrid da AS Monaco club din Kylian Mbappe din, inda za a zuba tsabar kuɗi wuri na kirtar wuri har miliyan 180 na euro domin Real de Madrid din ta sayi dan wasan matashi dan kasar Faransa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta damu sosai da sabuwar jejeniyar tsagaita wuta da aka cimma kwanan nan a rikicin Nagorno-Karabakh wanda ya janyo rahotanni da dama kan rutsawa da farar hula da sojoji da kuma wani kankanin yaro. Bayanan da ta fitar ranar 6 ga watan Yuli, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga dukkan sassan biyu da su sadakatar da ayyukan soji su kuma haute burin shawara. Cikin bayanan da suka fitar ranar 5 ga watan Yuli, manyan kusoshin kungiyar tsaro da haɗin kai ta tarayyar Turai OSCE a takaice, wato kungiyar Minsk, ta yi kira ga bangarorin da su sadakatar da ayyukan soji, kamar yadda tashin hankali baya haifar da komai sai karuwar tashin hankali kuma baya haifar da komai nagari. Manyan shugabannin sun kuma yi kira ga dukkan bangarorin da su zauna kan kujerar sulhu da zuciya daya. A bayanan farko na 19 ga watan Yuni, shugabannin sun fahimci cewa irin wannan sulhun ne kadai zai kawo dawwammamen zaman lafiya ga jama'ar wannan yankin, wanda suke sa rai da kuma tantancar ci gaba wajen sasanta tashe-tashen hankula. Mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Stephen Durajic ya bayyana cewa ranar 6 ga watan Yuni, Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwarta kan fargabar jagororin OSCE game da makomar yarjejeniyar ta Minsk, saboda sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana-kwanan nan. Majalisar Dinkin Duniya na kira ga dukkan bangarorin da su kaucewa dukkan ayyukan soji, kuma tana kira da babban murya su dauki matakan hana tashe-tashen hankula domin magance ci gaban rikicin. Hawa teburin sulhu akan lokaci shine kadai hanyar warware rikicin da ya kicinyewa mai cike da tashin hankali mai hatsarin gaske, a cewar Mr. Durajic. A nata bangare kuma, Amurka za ta ci gaba da aiki tare da dukkan sassan da daddiyar tsayayyen manufar Amurka da ke tsakanin shugabannin bangarorin da ke cikin yarjejeniyar Minsk ita ce wajibi na ƙasa, wadda ta hada da dokar Helsinki ta ƙarshe, musamman tanajin da ya hana amfani da ƙarfi ko kuma barazanar amfani da ƙarfi, da kare ɗiyaucin ƙasa da ƴanci ga kowa da kuma bar mutane su zama kumar su. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Tuga ta kaitaccen labaran. Sarki kuma mai ba da shawara na kuddukud ga shugaba Donald Trump, Jared Kushner, ya fuskanci tambayoyi na kimanin tsawon awanni uku a kebe a yau Talata daga wajen kwamitin tsaro na Majalisar Amurka a bangaren binciken gano ko Rasha ta tsoma hannu a zaben shugabancin Amurka da aka yi a shekarar da ta gabata. Babu wani bayani na zaman amsa tambayoyin na Kushner har zuwa yanzu, wanda ya biyo bayan cewar da yayi shi kansa ko wani a kwamitin campaign na Trump bai ba da haɗin kai ko kuma bai haɗa kai da Rasha ba wajen taimakawa Trump ya kada Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat, wanda yake jagorancin zaman kwamitin na jam'iyyar Republican Mike Conway ya ce, "Na yi masa kallon mutum mai magana ɗaya kai tsaye ba kwana-kwana, mai burin amsa kowace tambaya da aka yi masa, har ma kokarin bibiyar tambayoyin da muka yi masa ko kuma yake tunanin za mu yi masa a gaba, wanda ba mu tambaye shi ba, ina mai masa godiya da yadda ya dauki kansa a wannan safiya wajen nuna kwarewa." Ana kyautata zaton Majalisar Wakilan Amurka za su ba da izinin kakabawa Rasha takunkumi a yau Talata sakamakon katsalandin din da ta yi a zaben shugaban Amurka na bara. A lokaci guda kuma za su baiwa majalisar sabon iko na iya warware duk wani matakin da Trump ya dauka na sassauta hukuncin da za a yanke wa Rasha, tunda majalisar da tije ta amince da tata dokar. A dukkan majalisun biyu, ƴan majalisun na kiran da a ba su wa'adin tsawon kwanaki 30 don kada ƙuri'a kan duk wani yunkuri da Trump zai yi na dage takunkumin na Rasha, kamar rufe rukunan gidajen biyu na Rasha da tsohon shugaba Barack Obama ya yi.
To annan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauki da wani sabon shirin. A madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya Mamisha, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.